أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قوم يوتلاتا مجلس من الشدة أجير وانا مجلسين وحاضر وريد مكي قباتر و بساقة فنن ينايد مكي تكي وانا مقيمسا تاكيدا hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin musibu. Yau muna biyar ko shida ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441, kuma yau 31 ga watan uku miladiyya 2020. A majlisinmu na jiya, wato majlisi na biyar kenan, mun tattauna akan mas'alar da ta shafi shukon bayani a game da ladabban musulmi a lokacin musibu. Kuma da izinin Allah, wannan shine karshen maudu'i na farko, wato musibu a rayuwar musulmi. Da izinin Allah, za mu shiga maudu'i na biyu, shine mahimmancin lokaci a rayuwar musulmi. Alaƙar wannan maudu'in da wancan maudu'in, su dai musibu a cikin lokuta suke faruwa. Idan suka afku, musulmi zai yi watsi da mahimmancin da za a faɗa mana na lokaci ne kawai ya saki kansa, ya zama kaman gashin kaza ko kuma atafa ko auduga a saman iska, sai yadda aka yi da shi, ko ko a'a ya kamata ya amfani da damar da ya sama komin ƙanƙantarta ta lokaci a lokacin da musiba ta sauka, ya ci gajiyarta, kuma ya gabatar da wani abu wanda yake na alkhairi a rayuwar shi ta duniya ko kuma a rayuwar shi ta lahira. Wala Allah, Allahu alam, kila ma bai sani ba cewa yana ɗaya daga cikin wanda musibar za ta ci, wanda za ta tafi da su. To me ya shirya domin fuskantar tsayuwa wacce take babba, wato ranar gobe alkiyama? Samu da kukin sarki ya samu dace. Wannan ma maudu'in shi ma mun kasa shi rassa-rassa. Akwai reshe na farko, me ake nufi da lokaci? Akwai reshe na biyu, lokaci da mahimmancin sa a cikin Alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Na uku, maganganun da malamai magabata suka yi tun daga sahabbai har waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa a game da mahimmancin lokaci. Abu na hudu, wasu siffofi na musamman da lokaci yake da su, wanda ya kamata musulmi ya sa su a gabansa, domin kallon waɗannan siffofin su za su taimaka masa kai ya zama ya yi sakaci da lokacinsa. Abu na biyar, sabubban da suke jawo sakaci da lokaci, yin sakaci a game da cin gajiyar lokaci. Wane sababi ne da wane sababi, da wani abu da wani abu ne, idan suka afku ko ɗaya daga cikinsu ya afku, to za su zama sanadiyyar mutum ya zama yana tozarta lokacinsa, baya amfani da shi, baya cin gajiyarsa, baya yin abin da ya cancanta ya yi a cikin lokacin. Waɗannan su ne ababe guda biyar da insha Allahu ta'ala muke son mu tattauna a kansu a ƙarƙashin wannan maudu'i na mahimmancin lokaci a rayuwar musulmi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci, ya sa mu zama cikin waɗanda suka san mahimmancin lokacinsu, kuma suke cin gajiyar lokacinsu a kowane irin yanayi suka tsinci kansu. Daidai ne wannan yanayin na jin daɗi ne, ko ko a yanayi ne na damuwa? abu na farko kamar yadda muka ce me ake ce ma lokaci lokaci yana da sunaye wasu malamai da suka tashi sun kira shi da al-umr kawai al-umr cikin malaman da suka yi wannan akwai al-imam ibn abi dunya wanda yana da littafi akan wannan bayan sa الإمام ابن الجوزي البغدادي رحمة الله عليه شيما يازو يغبو تلتفنسا حرب دابيو دوانا تاكا ويلتفنسا تنبيه النائم الغمر بمواسم العمر سنن لتفنسا نبيو ديغبو تايسا مصصونا حفظ العمر تكا ننسو أن التفنق دابيو suna batu ne akan lokaci sannan akwai malaman da suka zabi su kira lokaci da sunan al-zaman al-zaman akwai malaman da suka rubuce akan wannan da wannan tacin a baya baya akwai Ash-Sheikh Abdul Fattah Abu Hudda rahmatullahi alayhi da ya rubuta littafin shi yasa masa suna qimatu az-zamani 'inda al-ulama akwai malaman da suka zabi su kira sunan lokaci da al-asr kamar yadda al-qur'ani ya ambata sura kacukan aka sa mata suratul asr akwai malaman da kuma suka rubuta littafan su suka zabi wannan sunan na al-waqtu kuma suka yi bayani akan sa da wannan sunan kamar cikin malamai magabata wanda suka dade akwai al-imam al-bayhaqi da ya rubuta littafin shi samu suna fada'il awqat duk da kai tsaye ba yana bayani bane kan mahimmancin lokaci kamar yadda sauran malamai suka rubuta a littafin sa ya dauki wasu lokuta ne masu mahimmanci ya faɗi abin da ya kamata a yi a cikin su kamar misalin watan ramadan kafin sa watan sha'ban kafin sa watan rajab da abin da ya shafi watan shawwal me ya kamata musulmi ya yi abin da ya shafi watan dhulhijja da kuma makamantan haka sannan ya zabo su kwanaki masu albarka irin su lailatul qadri da irin su al-ashr al-awakhir gabaki dai min ramadan da irin su al-ashr al-awail min dhul-hijja duka yi batu akan shi wannan littafi shi ma muna iya sa shi a cikin littafin da suke magana kan muhimmancin lokaci da makamantan irin wannan littafin da malaman mu suka rubuta wasu kai tsaye ba su kira shi da wannan sunan ba kamar littafin al-imam ibn rajab al-hanbali da ya sa masa suna lita'iful ma'ani to wannan suna na al-waqtu suna ne da ya zo a cikin al-qur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗi sunan al-waqtu a cikin al-Qur'ani a inda Allah madaukakin sarki yana cewa inna salata yake cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan mawqut ismul maf'ul ne an samo shi ne daga waqata asalin kalmar kenan wato sama abu lokaci وسيا الله مر بشكيتي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هو للي صلى تا كسنتي وتا عباده الله يا وجبتا تا اكن مؤمنين كما الله تعالى يسنيا متى لوكشي تو لفظ الوقت daga cikin tarihofin da aka yi masa suka ce huwa zamanul ladhi ya'ishuhu al-insan bi sawanihi wa daqa'iqihi wa sa'atihi wa ayyamihi wa asabi'ihi wa ashhurihi wa a'wamihi wa qurunihi abinda ake ce ma lokaci shine az-zaman dai waccan kalmar da muka faɗi cewa su malamai sun zabe ta ki amfani da ita ta wakilci kalmar lokaci suka ce to shine wani zarafi wanda dan adam yake rayuwa a cikin sa bi sawanihi da sakon sakon din sa sakon kaftawar ido kenan wanda sai an kirga shi so 60 sannan zai ba da daƙiƙa balagha da ya tashi fassara second sai fassara ta da saniya kamar yadda bature yake cewa second abu na biyu to shi ma balagha sai ce saniya can in sa sai ce masa sawanin wato sakan sakan da yawa kaftawar ido wada qa'iqihi da kuma muntuta wanda kamar yadda muka fadi sakon 60 shike bada minti da to balagha yana ce ma minti daqiqa wa sa'atihi da kuma awannin sa awanni kamar yadda muka sani sai an samu minti 60 mintuna 60 sannan sai su bada awa guda awa daya wa ayyamihi da kuma kwanakinsa wanda jam'i ne na al-yau wanda dai daga cikin manyan malaman mu yayi rubutu akan wannan ko shi malamai guda biyu malami na farko shine al-imam ibn abid dunya yana da kalamul ayyam wal layali wanda yana bayani ne akan muhimmancin lokaci kamar wancan littafin nasa da yake bayani akan qasrul umr wato ƙarancin rayuwa sannan al-imam al-farra sai daga cikin manyan malaman lugha shi ma yana da littafin sa da ya rubuta al-ayyam wal layali wanda shi kuma ya tattauna ne a lugance dukkan wata kalma da ke da alaka da lokaci to ya ake fadin ta me kalme me mufradinta wato tilanta sannan ya ake sa ta ta zama guda biyu musanna sannan ya ake jam'in ta sannan kuma ya ake amfani da ita a cikin harshen Larabci duka waɗannan malamai shi ne to bi yana cikin al-waqt wa asabi'ihi da kuma makonnin sa wanda mun sani kwanaki bakwai sune suke bada usbu'i daya wa ashhurihi da kuma watanni wa a'wamihi da kuma shekaru wanda su kuma sai an samu watanni 6 a watanni 12 sannan za su bada am ko sana wa qurunihi da kuma karnonin sa karni wasu malamai sukan ce makarni shekara 10 wasu kuma sukan ce shekaru 1 saboda lokaci dai shine wannan zarafin da dan adam ke rayuwa a cikin sa shi yasa idan balagha da ya tashi ana hawanci sai kira shi da zarfuz zaman wanda fi na wakiltarsa kalmar fi tana wakiltarsa saboda ka a takaice kenan lokaci gabaki dai shine rayuwar dan adam shi yasa dai daga cikin malamai ke cewa al-waqtu huwa al-hayat lokaci shine rayuwa lokaci shine rayuwa mutum an tambaye shi an ce ma huwa al-waqtu sai ce al-waqtu huwa al-hayat kawai shine rayuwa saboda ka duk lokacin da dan adam lokacin sa ke tafiya to rayuwarsa ce take tafiya yasurru al-mar'a ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba cikin abin da ke ba dan adam dadi da farin ciki yanzu kwanakin shi suna tafiya in an sa wani abu ne idan mutum ne zai yi aure aka sa mishi rana to fatan shi wannan ranar ta zo to wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba lokuta idan suna tafiya to rayuwar dan adam ce take tafiya ɗaya daga cikin magabata yana cewa yabna adam kullama naqasa yawmuka naqasa umruka duk lokacin da wani yini ya ragu a cikin rayuwarka to tabbas wani bangare ne na rayuwarka aka yanka shauki rahmatullahi alaihi yana cewa daqatu qalbin mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa' li nafsika ba'da mawtika dhikraha fa dhikru lil insani umrun sa'i ce daqatu qalbin mar'i qa'ilatun lahu zuciyar dan adam tana bugawa tik 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 to tana ce masa ne wannan dan bugawar da take tana cewa innal hayata daqa'iqun wa thawani lalle ita rayuwar nan daqa'iqun an sanya ta ta zama kawai mintuna ne wa thawanin da kuma sakwanni su ne gabaki ɗaya rayuwar dan adam wannan a taƙaice abinda suke ce ma lokaci ke duk zarafin da dan adam yake rayuwa a cikin sa shine rayuwar shi shine lokacin shi so daga lokacin da kaga dan adam yana wasa da lokacin sa to yana wasa ne da rayuwar shi kaman mutumin da ya dauki guduma shi ya rika tsara ma kanshi shine daidai mutumin da ya dauki lokutan sa ya mai ya tafiyar da su a banza abin takeici abin damuwa zaka ga da yawa daga cikin mutanen mu ba matasa kawai ba a daidai wannan lokacin da muke zaman gida sakamakon wannan musiba ta annoba da sauka a duniya to zaka ga mutum a ci gajiyar lokacin to lokacin sare shi ake ana kashe shi wasu in kabilai ka ga ana karta musulmai suna karta wasu suna ludo kwado wasu abinda suke shine tun daga safa har zuwa yammaci firace-firace suke su zagi wancan su fira wancan su faɗi abinda ba zai haifar musu da alkhairi a rayuwarsu ta duniya ba zai haifar musu da alkhairi a rayuwarsu ta lahira wanda abin takeici kana tsammanin ne musulmi lokacin da ya tsinci kansa a irin wannan dama ya zo ya bincike kansa ya ma kansa bincike ya yi hisabin kansa ya ci gajiyar wannan damar da ya samu ta zaman gida haddashi ta alqur'ani da yake da ita ya zauna ya bincike ta ya take in mahaddaci ne in mai sanya haddaci ne to ga dama ta samu abinda da bai da ikon yi ne ya zauna ya ƙara hadda kuma ya yi tilawa mai yawa na abinda ya haddace a baya ya dauko wani littafi a ce ya karanta shi wanda da bai samu damar ikon karanta shi ba wani littafin shi da ya kura ya kakkabe ya dauko ya muraja'arsa to a ba shi musulman mu suke kai ba abinda musulman duniya suke kai da yawan su shine bata lokacin su kuma da kashe shi Allah ya mana rahama muhimmancin lokaci a cikin alqur'ani da sunna hakika alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cike suke da batu a game da lokaci da kuma nuna ma musulmai muhimmancin lokaci da kuma jawo hankalin musulmai akan kashi sakaci da lokacin su da jawo hankalin su da ingiza su akan yadda za su ci gajiyar kowace dama da suka samu ta lokaci kar su bari wani daga bangaren lokacin su ya tafi ko mun kankanta su ko da sakon ɗaya ne balle minti balle awa balle yini balle sati balle wata balle shekara balle fiye da haka daga cikin hanyoyin da alqur'ani ya bi akwai hanya ta farko al-iqsamu bihi Allah madaukakin sarki lahu an yuqsima bima sha'a Allah madaukakin sarki yana da ikon ya rantsi da abin da ya ga dama to daga cikin abubuwan da Allah ya rantsi da su akwai lokaci Allah ya rantsi da lokaci saboda nuna muhimmancin sa Malam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa At-Tibyan fi aqsam al-Qur'an yana mana bayani yana cewa Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da abu ne domin ya nuna girman wannan abin da darajar sa a wajen sa kuma domin wannan abin ya wakilci yin bayani a game da girman Allah domin shi wannan abin ɗaya daga cikin ayoyin Allah shi yasa to lokaci ayar Allah yana ɗaya daga ciki shi yasa Allah madaukakin ya ce mana min ayatihi al-layli wan-nahar daga cikin ayoyin Allah wanda za a kalla a tabbatar da Allah yana nan kuma shine sarkin sarakuna shine wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da komai a wajen bauta ba to lalle akwai al-layl wan nahar akwai yini da dare da yini akwai dare da yini to shi yasa sai Allah madaukakin sarki domin ya nuna mana muhimmancin lokaci aqsama bihi shi ya rantsi da lokaci a wurare da yawa daga cikin Allah madaukakin sarki yana ce mana wal asr malaman tafsiri da yawa agwaito daga Ibn Abbas yace huwa zaman wazaman huwa alwaqt Allah yayi rantsuwa da lokaci hatta malaman da suka tattauna akan wata fassara ta al-asr akwai malaman da suka ce al-asr ana nufin ne waqtu salati al-asr lokacin sallar la'asar su ma dai sun koma lokacin iyaka waccan fassarar tafsirun am ne wannan kuma tafsirun khas domin al-asr ko waqtul asr min al-waqt al-am daga lokaci ne gamanne sannan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce al-asr aqsama Allah ta'ala bi salati al-asr Allah ya rantsuwa da sallar la'asar to tambayar da za a yi sai a ce mata tuqamu hadhihi as-salat yaushe ne ake yin wannan sallah bi waqti al-asr ko fi waqti al-asr ana yin ta ne a lokacin la'asar lokacin la'asar wanda lokacin la'asar a irin yadda ake gane lokaci na dabi'a shine daidai lokacin da kowanne abu inuwarsa ta kai tsawansa wannan lokacin a awo da ake yi da rana to shine ake ce masa al-asr idan an kara da zilbu zawal wato inuwar da lokacin da rana ta bar tsakiya kai ta ta koma bangaren yamma da niyya fada wato lokacin sallar la'asr a zahar kila to wannan lokacin na la'asar lokaci dai so daga duk fassarar da kai ma al-asr to tana komawa ne zuwa ga al-waqtu ko az-zaman wato lokaci ko ka fassara ta a matsayin al-asr bi ma'ana az-zaman wato zamani ko ka fassara al-asr bi ma'ana salati al-asr ana yin ta ne a waqti al-asr in ka fassara ta da al-asr ana nufin waqtu salati al-asr duka dai lokaci so daga ba cin karo tsakanin waɗannan tafsira sannan Allah madaukakin sarki ya rantsi da wani lokacin keɓantacce shine lokacin asuba Allah madaukaki ce wal fajr Allah ya rantsuwa da al-fijr sannan nan lokaci ne lokacin da ash-shafaq abin nan kai al-fajr as-sadiq ya bayyana lokacin da al-fijr na gaskiya ya bayyana wannan lokacin Allah ya rantsuwa da shi akwai malaman da suka fassara al-fajr su ma da cewa salatu subhi ake nufi sallar asuba to ita ma tambayar da za a musu ita ce mata tuqamu hadhihi as-salatu yaushe ake yin sallah fi waqti al-fajr a lokacin da al-fajr yake to sannan akwai wanda suka keɓance al-fajr din nan suna nufin suka ce al-fajr din ranar sallah wasu kuma suka ce al-fajr din ranar arafat to shi ma dai lokacin so daga ba cin karo tsakanin waɗannan tafsira sannan Allah ya biyanta da wasu lokutan sai ce walayalin ashri da wasu darare guda goma wasu malamai suka ce al-layali al-ashru sune al-layali al-awwal min dhul-hijjati dararen farko na dhul-hijja an samu wannan tafsirin daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ba wasu kuma suka ce al-layali al-ashru nan ga Allah ya rantsuwa da su darare guda goma ana nufin al-layali al-awakhir min ramadan wato darare na ƙarshe guda goma na ramadan to ala ayyati halin dai dukkanin su lokuta ne sannan Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da al-layl idha yaghsha wan-nahari idha tajalla Allah ya rantsuwa da allai dare wanda su tari yakan zo da awanni 12 ko kasa da haka ko kuma ya danfa haka a wasu wuraren kuma akan musu dare fitir ba su da yini sannan Allah ya rantsuwa da an-nahar ya rantsuwa da yini wanda shi ma suka raba daidai da shi da dare wani zubin ya fi dare wani zubin dare kuma ya fi shi wani zubin su zama daidai to dukkanin su lokuta ne sannan Allah ya rantsi da wala ya rantsi da hantsi wa duha wal layli idha saja Allah ya rantsi da duha ya rantsi da lokacin hantsi shine lokacin da rana ta fito daga wannan lokacin ta fito aka samu shuruci rana ta bayyana ta fito ana ganinta ta hawo sararin samaniya to daga wannan lokacin an shiga waqtul duha har zuwa lokacin da za ta yi zawali wato lokacin azhar duk wannan lokutan ana ce musu waqtul duha to gashi nan Allah ya rantsuwa da su to wannan hanya ta farko kenan da alqur'ani mai girma ya bi domin ya nuna ma bayin Allah muhimmancin lokaci kasi sakaci da shi abinda Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da shi ya kamata ai wasa da shi kai a wani wurin rayuwar manzo Allah sallama lokacin rayuwar shi Allah ya rantsuwa da shi yace la'amruk innahum lafi sakratihim ya'malu Allah ce na rantsi da rayuwarka lalle sun kasance a cikin mayan su rikice ana magana kan mutanen annabi lutu alaihi salam shi rantsuwa da lokaci da Allah ta'ala yi wata abace da ke nuni zuwa ga muhimmancin lokaci Allah ya rantsa da abu sannan kai kuma kazo kana wasa da shi kazo kai sakaci da shi shi akwai matsala a cikin wannan hanya ta biyu da alqur'ani ya bi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen nuna ma bayin Allah muhimmancin lokaci kasi sakaci da shi ta'daduhu min ni'amillahi ta'ala Allah madaukakin sarki ya kirga lokaci a matsayin ɗaya daga cikin ni'imominsa a cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya mabayi to akwai lokaci da ya ba su Sheikh Abdul Fattah Abu Gudda rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa Qimatuz Zamani 'inda al-ulama yace an-ni'amu 'ala naw'ai ni'imomi sun kasu gida biyu akwai ni'amul usul akwai ni'amul furu' akwai ni'imomin da sun yan tushe a karkashin su kuma ake samu wata ni'ima ko wasu ni'imomin akwai kuma ni'imomin da su rassa ne a cikin waɗancan tuwasun ake samu su to sai ya ce lokaci yana ɗaya daga cikin an-ni'amu al-usul yana ɗaya daga cikin ni'imomi waɗanda suke tuwasu ba rassa ba ne domin a cikin lokaci ake samun kuɗi a cikin lokaci ake samun ilimi a cikin lokaci ake samun mulki a cikin lokaci ake samun sarauta a cikin lokaci ake samun lafiya kamar mutum zai iya cewa ma aslu usulin ni'ami huwa alwaqtu asalin kowane tushe ma na kowace ni'ima shine lokaci domin idan ba lokacin nan to ba komai in ba lokaci to ba wata ni'imar da za a samu ai bahaushe ya kance ina amfanin badu ba rai ina amfanin badu ba rai badu ta zo ma mutum amma ko badu ta zo kai amma ba a yi da mutum ba yana khabari shi ne bahaushe ce ina amfanin ta ina amfanin badu ba rai kenan lokaci shine ni'imar da tafi kowace girma a cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mamuta daga cikin Allah madaukakin sarki yana cewa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura huwa alladhi Allah shine ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan ya sanya dare da yini su zama suna maye juna dare yazo sannan yini yazo dare yazo sannan yini yazo inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasisa yughshi al-layla an-nahar allah madaukakin sarki yakan sanya dare siyam lil-bayn yughshi al-layla an-nahar ay yughshi allahu ta'ala al-layla an-nahar allah yakan lil-bayn da dare idan yini ya gama lokacin sa to sai Allah madaukakin sarki sai ya aiko da dare sai ya zama ya kore ni lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lal-laylu sabiqu an-nahar kullun fi falakin yasbahu haka Allah ya sanya su khilfa kowanne yana maye wani shi yasa balarabi yake ce musu jadida a cikin fannin taqlibi idan balarabi ya ce jadida ne to yana nufin al-laylu wan-nahar dare da yini su kullun sababbi ne su dan duraidu rahmatullahi alayhi na cewa innal jadidaini idza masawda ya ala jadidin adinyahu lil bila al-jadidan sababbin abubuwa waɗanda su kullun ba sa zama tsofaffi suna nan a matsayin sababbi to idan suka surfafi wani sabon jinjiri an haife shi a matsayin jinjiri to to adniyahu lil bidah shi sun kusantar da shi zuwa ga mutuwa yau da gobe yau da gobe to Allah maluku saki haka ne liman arada an yadhakkara da duk mutumin da ya nufi yi tintintini game da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya masa ya kalla aw arada shukura ko kuma yake da nufin ya gode ma Allah madaukakin sarki ashe lokaci da Allah madaukakin sarki ya bamu ni'ima ce da ya wajaba mu gode masa akan ta babban ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya mana ya mana da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya ban mu fil adamat ya ban mu a cikin rasassu ba ma ba a halice mu ba kwata-kwata ba za mu shaida ko da ta kwandaya a duniya ba amma daga cikin ni'imar da ya mana sai ya halice mu ya kuma ara mana lokaci ya ara mana dama domin mu zo mu ga ya ga me za mu yi yanzu ga kaifa ta'malu domin Allah ya ga yaya za mu yi الإمام البخاري رحمة الله عليه يا فتد حديثي لقى ابن عباس رضي الله عنهما أن السميتين نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمومي قدابيو حقيقة أنيما متانيكا منقع سنزتا سنادا عرفن تتلن أذكي دجالي أتكنسو كما ذات سامريبا ميوا سماك أشيس السامة الغبن سيسوس السامة كامنقع cin samu asara suna tsammanin riba amma asara za ta samu saboda basu iya kasuwanci ba mutumin da Allah ya bashi shekara 50 ko Allah ya bashi shekara 60 ko Allah ya bashi shekara 70 ko Allah ya bashi kasa da haka amma bai yi yadda ya kamata ai amfani da su ba to ya zama maqbul ba zai gane شي مقبول بني في غان الله ذلك يوم التغاب تشي غان قامون ذا غان الدوز ذات تاتشي و سنساني ريبا قبر يد ينزو أكاس ونشن كمپنو ني أكي شوى ديفيدنس كو أكاس ونشي قبا كلا أكي شوى بروفيت تين يازا تشي ويا سام ريبا أشي حسارا يسامو عليه ليلا له alaihi akan shi bala'in yake babba yana tsammanin wani abu ya samu ashe an kwashi ba yi da komai kamar mutum ne a banki ya zata cewa yana da kuɗi a banki sai kai banki ya maka shi kuɗi ya ce ai yana bin shi ma kuɗi kaza to shine maghbunu fihi ma kathirun min annas dane dane as-sihhatu lafiya wannan lafiya da yawan mutane ba sa cin gajiyar lafiyarsu wasu ma a'a lafiya suke son dole sai sun halakar da ita yanzu mutumin da zai zo ya sha giya me yake so ya malafiya shi so yake kai ya zauna lafiya ka kwakwalwar shi ta zauna lafiya tashin farko sannan kwakwalwar shi ba za ta zauna lafiya ba hantarsa ba za ta zauna lafiya ba hatta wannan cutar ta coronavirus din nan COVID-19 da ake magana kanta daga cin waɗanda ta fi maraga-raga idan ta kama su akwai mashaya giya alhamdulillah da Allah madaukakin sarki yake nuna waɗannan abubuwa mutumin da zai zo ya shan sigari taba yana hura ma hunhunsa hayaki hunhunsa na baki yana dafewa yana toshe kafafe na iska da ya kamata su zama a cikin hunhunsa shi ma bai iya kasuwancin yadda ake mu'amala da rayuwa ba maghbun rayuwar shi yake so dole sai ya lalata ta lafiyar baya santa haka mutumin da zai sha wata kwaya ko ya sha wiwi shi ma haka sannan wal faraq da dama ta lokaci sarari mutum ya zama yana da sarari na yin abu shi ne alfaraq kenan lokaci na sarari mutumin da yake da sararin yin wani abu to da yawan mutane ba su cika cin gajiyarsu ba su gane sun yi asara sai ranar lahira cewa ba su ci gajiyar lokacinsu ba ba su ci gajiyar lafiyar da Allah madaukakin sarki ya ba su ba haduwar waɗannan ni'imomin guda biyu kamar yadda al-Imam Ibn al-Jawzi yake fada yake cewa babban ni'ima ce mai girma Allah ya hada maka as-siha ga al-faraq yumun faqad yakunu al-insanu sahihan lakinnahu ghayru farigh mutum zai zama da lafiya amma bai da sirri ga lafiyar an bashi amma bai da sirri kuma mashghul abubuwa sun zo sun shagaltar da shi da yawa to waɗannan ababen guda biyu suna cikin ni'imomi ga sunan manzo Allah sama kai tsaye ce ni'matani shi kuma Allah a can sai ya ce me huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura ash-shukr ba'da an-ni'ma godiya na zuwa ne bayan ni'ima hanya ta biyu ta uku ita ce ta'liqu kathir min al-ibadat wal ahkam bihi da yawan hukunce-hukuncen musulunci shari'a ta sanya su su kasance ana yin su ne a lokaci an alakanta su da lokaci mun jawo aya da cikin suratul nisa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta gashi nan kai sai Allah ya ce mawquta sallah na da lokuta asuba daga lokacin da alfajir yake to lokacinta ne har zuwa lokacin da rana za ta fito azaha lokacinta daga lokacin da rana ta zawadi wato ta bar tsakiya lokacinta ne za su zo su haɗe da ita da la'asar har zuwa faduwar rana la'asar lokacinta yana farawa daga lokacin da komai inuwarsa ta kai tsawonsa tare da waccan inuwarta zawali wato ta lokacin sallar azhar har zuwa lokacin da rana za ta fadi sun hada lokaci da la'asar sannan magriba ita kuma tana kasancewa ne daga lokacin da rana ta fadi sannan suka rankaya da ita da sallar isha'i har zuwa lokacin da zai kasance alfajir ya kito sannan ita kuma lokacin sallar isha'i shi kuma lokacin sallar isha'i yana farawa ne daga lokacin da jan shafaki ya bata wato jan da ke bin bayan faduwar rana su rankaya da ita da lokacin sallar da shi da lokacin sallar magriba har zuwa lokacin da aka ambata mana kafin wannan kowace sallah tana da lokacinta kowace domin a nuna mana mahimmancin lokaci kuma a seta musulmi ya zama timekeeper ya zama mutum ne wanda ya kasance mai tsara lokaci al-muhafizu ala al-awqat mutumin da ya zama mai tsara lokaci bai yadda lokacinsa ko da sakon ɗaya ya asara ba na biyu zakka ita ma zakka an sanya mata lokaci Allah madaukaki yana cewa atu haqqahu sai ce yawma hasadihi ku ba da zakka ku ba da haƙƙin zakka yawma hasadihi daga ranar da aka yi girbi to ranar ce ta zakka ta wajaba ga mutum ranar da mutum ya yi girbi idan ya yi noma a cikin ababen da ake fitar musu da zakka to daga wannan yinin to zakka ta wajaba a gare shi na wannan abu da zai mutu bai fitar ba to ya zama dainan alayhi lillahi ya zama bashin Allah ne a kai shi shi an ce kafin a raba gadansa min ba'd wasiyati yusi biha aw dainin sai an fitar da shi yauma an faɗa mana a cikin tarihin lokaci aka ce wa ayyami al-ayyam jam'i ne na al-yawm sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi sahihi da Imam Abu Dawud ya rawaito shi yana cewa walaysa fi malin zakatun hatta yahula alayhi al-hawl babu zakka akan wata dukiya sai idan shekara ta zagayo mata al-hawlun al-aam as-sana shekara a cikin tarihin mu da muka yi lokaci mun ce wa awamihi da shekarunsa da haka zakka ana yin ta ne a lokaci sadaka in shekara ta zagayo ma dukiyar dabbobi dukiya ta tsabar kuɗi dukiya ta kayan shago ko kayan kasuwanci dukkanin su waɗannan ana musu zakka ne idza hana alaihi alhawlu idan shekara ta zagayo kaga zakatul amwal marbutatun bil awqati kina ashe ita ma zakata dukiya an daure ta da lokutta saboda me domin a nuna ma musulmi cewa addinin musulunci addini ne na tsari na kula da lokaci addinin musulunci bai da musulmi wasa da lokacin sa ba ko da ta kwan daya na uku misali na uku ati Allah madaukaki sake yana cewa fa man shahida minkum shahara falyasum kafin nan yace shahara ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan sace fa man shahida minkum shahara falyasum duk wanda ya halarci wata yana da lafiya ba matafiyi bane idan kuma mace ce ba ba ne jinin haiba bace a wannan lokacin ko jinin biki to falyasum to ya wajaba ya azumci wannan azumi wata shi aka ce shahar wata a cikin tarihin mu da muka ba lokaci mun ce be wa ashhurihi da watannin sa wata ashe mun yanki ne lokaci haji shi ma sallaci alhajju ashhurun ma'lumat haji wasu watanni ne sanannu hunna shawwal wa dhulqa'dati wa dhulhijjati sune shawwal da dhulqa'da da dhulhijja su ma sai aka ce ne ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu kenan ne alhajj marbutun bi waqtihi haji an daure shi shi ma da lokacin sa me yake nunawa wannan yana nuna mana muhimmancin lokaci a rayuwar musulmi sannan aikin hajjin nan shi ma aka tsara shi akan ranaku akan ranaku ko da mutum ya tafi aikin hajji a watan shawwal farkon sa ko tsakiyar sa ko karshen sa ko farkon zulqa'ada ko karshen sa ko tsakiyar sa to aikin hajji ba zai yi umra dai amma aikin hajji kam sai an shiga kwanaki da ake ce musu ayyamul hajji kwanakin aikin hajji daga ranar 8 ga wata har zuwa ranar 10 zuwa 11 zuwa 12 zuwa 13 su ma sai aka sa musu lokuta sannan bayan an sa musu ranaku akwai waɗanda aka ware su da wani lokaci na musamman misali tsayuwa Arafat mutum ba zai ce ai ya zai je tsaya Arafat ba daga fitowa alfijir na ranar 9 ga wata a'a sai rana ta zawali kana ce zawali wato lokacin azhar daga wannan lokacin ne mutum zai yi tsayuwa Arafat sannan ba a yadda ya bar filin Arafat ba har sai idan rana ta fadi sannan ya wuce Muzdalifa Muzdalifa kuma ana zuwan ta ne daga lokacin da rana ta fadi har gab da ketowa alfajir ana buƙatar mutum ya samu ba'dul layl wani yanki na dare wannan da yini wannan kuma da daddare sannan jifa na ranar 10 ga wata shi ma aka sa masa lokaci tsohon kwanaki da ake jifa su ma aka sa musu lokuta duk wannan in ya nuna wani abu yana nuna mana ashe lokaci babban abu ne da bai kamata musulmi ya sakaci da shi ba misali na biyar ƙarƙashin wannan uslubi ko salo da alqur'ani ya bi na haɗa lokuta da ibadunmu da kuma hukunce iddatul mutawaffa anha zawjuha matar da mijinta ya mutu ya batta sai Allah ta'ala ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra matan da aka mutu aka bar su to za su zauna su zaman takaba kamar yadda ake cewa da Hausa za su yi watanni 4 da kwanaki 10 watanni 4 da kwanaki 10 yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra watanni 4 da kwanaki 10 shi ma sai aka daure shi da lokaci domin a nuna muhimmancin lokaci wannan yana nuna mana siti da musulunci yake mana a matsayin mu na musulmi cewa mu zama masu kula da lokacinmu mu dauki lokacinmu yafi komai tsada kan mai wasa da shi kan mu bari ya tafi
ba tare da mun aiwatar da wani abu na alkhairi a ciki ba. Misali na shida, iddatul mutallaqati ya'isati min al-mahid wallati lam tahid. Iddar matar da ta tsufa ta daina jinin haida, da iddar wadda bata fara haida ba kuma sai aka sake ta, waccan wadda aka mutu aka batta, wannan kuma wadda aka saka. Sai Allah ce wallahi isna min al-mahid min nisa'ikum in ibtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid. Matan da kuka ɗeba ƙauna ko suka ɗeba ƙauna a cikin ku, idan kun yi kokonto a game da me za su yi na idda, to Allah sai ce fa iddatuhunna thalathatu ashhurin, idda su watanni uku za su. Idan aka saki mace ta tsufa ta daina yin jinin haiza, to ita ba thalathatu qurun za ta yi ba. Haka yarinyar da aka yi mata aure bata balaga ba, bata fara jini ba, sai kuma aka sake ta, to ita ma idan ta tashi za ta yi idda, fa iddatuhunna thalathatu ashhur, ita ma za ta yi iddu idda su idda irin su dangin su, to za su yi watanni uku. Watanni uku kai hatta wadda Allah madaukakin sarki ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru malaman da suka ce tsarki ake nufi, tsarki na gudana ne da watanni. Haka waɗanda suka ce haila jini ake nufi, su ma suna da alaƙa da watanni, domin kowace mace tana ƙirga kwanakinta na haiba ne gwagwadon watanni. Wata ta ce tana farawa ne farkon wata, wata ta ce tsakiyar wata. Haka kowace da yadda Allah madaukakin sarki ya mata. To ko da aka ce tarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun, qurun ko tsarki ka fassara ko haiba ka fassara, shi ma yana koma zuwa da zaraci ne, wato lokaci, lokaci na watanni. Wannan dai yana nuna mana mahimmancin lokaci. Ila'i mutum ya rantse ma matarsa ya ce wallahi tallahi ba zai sadu da ita ba, ya daina kuma saduwa da ita, to shi ma an diban masa lokaci. In ya wuce wannan lokacin, to ko dai ya dawo da ita ko kuma ya tabbatar da saki. Allazina yununa min nisa'i tarabbusu arba'ati ashhur, ba mutanen da suke ma mazan da suke ma matan su rantsuwa su ce ba za su sadu da su ba, to Allah madaukakin sarki ya ce watanni hudu ba a yadda su wuce ba. Daga watanni hudun nan, to shi ce don ko ba haka ba, to saki zai zartu. To wannan yana nuna mana mahimmancin lokaci da tasirinsa, da yadda shari'a ba ta yadda mu wasa da lokaci ba. Wannan shi ne usulubi na uku, rataya ibadu da hukunce-hukunce na shari'ar musulunci da lokaci. Aka sanya su a cikin lokaci ake yin su. Salo na hudu da shari'ar musulunci ta bi domin tabbatar da, ko kuma alqur'ani da sunna suka bi domin nuna mahimmancin lokaci, al-haddu ala ightinamihi wa intihazi qurashihi wa istiqlali wujudihi, kwadaitarwa da ingiza musulmai akan cewa su shiga jiyan lokaci, kar su bari lokaci ya kubuce musu ba su yi wani abin da zai amfane su a cikin lokutan su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da Imam al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak wa al-Sahihaini, malamai da yawa sun ce hadisi ne ba zai gaza matsayin hasan ba. A cikin sahihan Al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi, a cikin tafansa kamar misalin sahihu at-tarjib wa at-tarhib da kuma littafin sahihu al-jami' as-sahih, annabi sun yace irtanim khamsan qabla khams, shiga jiyar ababe biyar kafin biyar su zo domin kishiyoyin su. In biyar din nan, to kowace kowace ɗaya cikin biyar, to akwai kishiyarsa. Faragaka qabla shughlik, damar ka da kake da ita ta lokaci ya kai musulmi ka ci gajiyar ta, qabla shughlik, kafin lokacin da zai dawo ba za ka iya ba. Asbabu shughul suna da yawa, sabubin da suke sa mutum ya shagalta suna da yawan gaske, suna da yawa. Asbabu shughul tun ya zama ya shiga wani yanayin ba zai iya aiwatar da wani abin da ya kamata ya aiwatar a lokacin ba, kuma yana kallo, yana kallo sai dai a yi ba da shi ba. Saboda kamar sa ne ya ce mutum ya sauri ya ci gajiyar fara قبل الشغل tun da cigajiyar sarari kafin lokacin cikan lokacin sa da shagaltar sa da cakuɗe wallan mura idan mutum matashi ne sutari akan tsammani ya zama yana da lokaci cikakke lokaci na shekaru na ja shike nabiyu wa shababaka qabla haramik kuruciyarka ka ci gajiyar ta qabla haramik kafin tsufan kai su wa ayyam al hadathati faghtanimha ana inna al hadathata la tadumu kwanakin gajiya kwanakin kuruciya mutun ya ci gajiyar su kafin tsufan shi yazo ala laita al shabab ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al mashib ina ma dai a ce kuruciya ta ta dawo sai in ba ta labarin abinda tsufa ya mini بقيت على الشباب بدمع عيني فما يغني البكاء ولا العويل وكم ولا النحيب أبو العتاهية بقيت على الشباب بدمع عيني فما يغني البكاء ولا النحيب بقيت على الشباب وكان غضبا لا يكون كاد مدقوب شيا تابعين ينزل أوفا amma kuka ba zai min amfani ba kukan jini ma ba zai min amfani ba kukan jini shine annahib kukan da yafi kuka ko kace mishi annahib ko al'awil kukan da yafi tsanani kukan zuci kukan jini to ba zai amfani ba yace nayi kuka game da kuruciyata kuruciyata da ta kasance kaman danyen ice yanzu ga ta tabushi so daga duk mutumin da bai ci gajiyar kuruciyarsa ba to shi ne da na sani a lokacin tsufarsa kai ko ya ci gajiyar kuruciyarsa sai ya ji ina ma sai ya ga ana yin wani abu sai ya ji da ma a dawo da shi matashi domin ya aikata abin da bai aikata ba a lokacin da yake matashi wannan ka'ida ce shi kuma tsufa in mutum ya riga tsufa baya dawowa sai afiyar ta ibu zujjad idan sa'a wa ya'ud shaykh fi shabab al furhadi in kana cewa matashi zai da ya zama tsoho kai zai da ya zama matashi amma kana cewa ne ingilis ya tawo sai za iya hada shi a sake mai da shi inda yake ba zai yi ba nabi kenan da manzansa ne shi shabab wanda shabab shi ne mafi tsadar lokacin da dan adam ya mallaka a cikin rayuwarsa ba lokacin da yafi tsada ba lokacin da yafi tsada ba lokacin da yafi tsada shabab lokacin kuruciya sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hayataka qabla mautik sannan rayuwarka gabaki ɗaya ka ci gajiyar ta kafin mutuwarka domin da ne rai ake yi haka bahaushe yake rikicin duniya da mai rai ake yin sa da bahaushe yace rikicin duniya ba yana nufin wai fada ba yana nufin duk wani shagali da za a yi na duniya da wata da wani kaiwa da komowa da za a yi to fa ana yi ne da mai rai wanda ya mutu shikenan shi man ma ta kamar kiyamatu duk wanda ya mutu kiyama shi ta tashi sannan maza su ne ce wa sihataka qabla saqmi sannan da lafiyar ka kafin rashin ta lafiya ma ana samun ta ne a cikin lokaci kamar yadda muka faɗi a ni'matan maqbulun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal faragh shin kana da sai kana da rai sannan zaka zama kana da lafiya sannan wa ghinaka qabla faqrik sannan da wadata kai kafin lokacin talaucin kai shin yana kallo a zama ba da shi ake ba ai algina ma a cikin lokaci ake samun ta wadata ana samun ta a cikin lokaci ne domin idan mutum ya mutu na magana wadata kuma ai ba magana wadata sai dai in ya je ta lahira kuma wannan tashi ce ba a san ma me yake ciki ba wanda yake ba a lahira ba zai ba shi labarin shi to wannan hadisi yana da girman sha'ani yan uwa da shi kadai kawai zamu dauka ne darasi akan shi to ya ishe da haka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu majlisi na gaba za mu tashi salo na biyar bayan mun faɗi waɗannan salo guda hudu muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya yi mana damuwa Allah ya saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.